Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fagi. Shirin yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata. Kama daga zamantakewar su, ilimi, siyasa, lafiya, al'adu, kananan sana'o'i, nishadi, girke-girke. Kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zo a gani wajen ci gaban al'umma. Da dai sauransu. A yau Litinin shirin zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Rukayya Basha. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. Sunana Rukayya Basha. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata kan wato abin da ya shafi kwazaba daga uwar miji zuwa wajen matan danta. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, sannan kuma a ƙarshe za mu leƙa ɓangaren ƙwalama. Miji mai bakwar mu a yau za ta girka mana. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawa zai kasance a cikin zauren namu. Madalla. To kamar da yanda muka yi a makon da ya gabata, bakin namu sun hada da Malam Jamilu Maska, Malama Ummu Salma da kuma Malama Habiba. To ma sauraron mu zamu dora ne kan tambayar da nayi wa Malam Jamilu, na shin wasu irin hanyoyi ko matakai ya kamata a bi domin samun maslaha tsakanin uwar miji da kuma matan danta.
To a Malam Jamilu, in na dawo gefenka kaji abin da ƴan uwa mata suka faɗa, wani lokaci akan samu irin wannan matsalan ma yana faruwa ne daga wajen namiji. Akwai mazan da zaka ga kwata-kwata basu nuna ma matayensu a gida yanda zasu wato mutunta iyayensu ba. Akwai mazan da suke da wannan ɗabi'an wanda kai baka mutunta mahaifiyarka ba, to ya kake tunani ko matarka za ta mutunta mahaifiyarka? Akwai wanda kuma zaka ga yana iya kokarin shi ya nuna, ya nusar da matar shi cewa fa mahaifiyar shi ta fi muhimmanci akan kowa a duniya har da ita. To amma kuma har da hakan ma zaka ga ba a samun abin da ake so. To shin a matsayinka na ɗan namiji da watakila ko ka taba fuskantar haka ko kana fuskanta ko kuma ka taba jin labari, shin bayan bayanin da ƴan uwa mata anan suka faɗa, wani irin hanya, wani irin matakai kake ga ya kamata a bi domin a samu matsalar irin waɗannan matsaloli da ake fuskanta?
So irin wannan matsaloli kin ga shi yasa auratayya aka wajabta bincike ma. Ana son idan zaki auri mutum ayi bincike, musamman mace ƴan uwanta ke yin bincike a madadinta, shi kuma namiji kai shi da kanshi ma yakan yi bincike abin da ya kamata. Irin yanayi irin wannan zaki duba wani irin miji ne zaki aura, tun daga lokacin samantaka ko in ce courtship din da kuke yi, zaki iya fahimtan yaya ya dauki ma mahaifiyar shi. So duk wanda ya zama cewa baya daraja mahaifiyar shi, so ke ma ba za ki tsira ba, dan ke ma wata rana abin zai iya dawowa a kanki. Wata kila wani abin moriya ne da kike tattare da shi a wannan lokacin, yasa
yake baki wannan girmamawa ko wannan soyayya, amma in tafiya tayi tafiya la shakka duk wanda baya girmama mahaifiyar shi to bashi da tarbiyya. To wanda kuma bashi da tarbiyya dama tunda mahaifiyar shi ma bai abin nan ba, ke ma zaki samu matsala. So da mugun rawa gwamnati kin tashi ta Hausawa, so gwamnati a ce abin nan in kika bari don Allah to Allah zai musaya miki da wani wanda ya fi shi, ba roshin bane kije ki shiga aure ai ta fama da matsaloli su kici su kicinya, wata hatta koma ga Allah wallahi wata matsalar ba ta karewa, sai dai kawai tayi ta hakuri tayi ta hakuri kawai zuri'ar da ta samu kila ƴaƴan su zama sanyin idanta daga baya. Sannan kuma shi bangaren namiji dole ne kasancewa wannan abubuwa amana ne, shi yasa dama ya zama cewa duk abin da zaka shiga ka shiga da ilimin shi. Wani namijin ba wai yana jin dadin abin da ke faruwa bane, a'a ya jahilci auren, ya jahilci haƙoƙin mace, haƙoƙin uwar miji, shi yasa ya zama cewa da yawa abinda malamai suke magana matsalolin aure da yawa da yawa an jahilci abin ne. Akwai malamin da ke magana ma akan cewa akwai littafi na abin da ya shafi auratayya a addinance, wanda akalla littafin nan ya zama cewa ka sauke shi kafin ma kai maganan cewa za ka yi aure. Saboda menene? Idan ba haka ba wallahi kwaba za a rika samu, saboda aure kamar institution ne, wani makaranta. Wata makaranta ce mai zaman kanta, wallahi wallahi duk san ka kai adalcin, in baka san yadda za ka yi adalcin ba at the end of the day za a samu banna ne. To wannan ilimin yana da mahimmanci both from mace da namiji, amma ba kaman namiji, saboda shi ne yake daukan gabaran, hatta ita uwa ita tana sama da shi, amma kuma shi ne yake daukan gabaran controlling abubuwan da suka shafi gidan shi, hatta mahaifiya a wurin danta, shi yasa aka halatta da ma yana bada auren mahaifiyar shi, saboda shi namiji matsayin shugaba yake, ko ba haka bane? So gaskiya jahilci yana taka rawa sosai wajen irin wannan al'amari. Sai kuma daga baya akwai nau'in son zuciya da ke shigowa wurin namiji, maybe yana ganin ita matashi akwai abubuwa da yake ganin yana mora a wannan a duniyance wanda matashi wanda mahaifiyar shi baya samu, ya manci cewa lahiranka yana karkashinta, wanda idan ka mori wannan to kuma akwai wani rayuwar ta daban wanda zaka iya fuskantar matsala. So in a nutshell, jin tsoron Allah bangaro duka, bangaren mahaifiya, bangaren shi da bangaren ita mata, kowa ya ji tsoron Allah ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi.
To in na dawo kanki malama Habiba, kin ji abin da dan uwa Malam Jamil ya faɗa, ana ta cewa ana ta ganin laifin matan da matan da, to ita uwar miji fa, ita ma uwar miji tana da nata, kar ya zama kaman ita yar ita ce kadai take da laifi. Wani lokaci akan samu ya ba ta da matsala, ba ta da laifi, amma uwar miji take da wannan laifin, to su kuma uwar miji me za iya ce musu?
Assalamu alaikum rahmatullah. Gaskiya akwai iyayen miji irin wayannan, akwai su da yawa, su kai ba su kaunan iyayen wasu sai nasu. Hali ne gaskiya, hali ne sai dai mu gyara. Ba wai yaran kadai suke ba, akwai wanda ba su kaunan iyayen wasu, komai a ce ka tattare ka kanainaye ka mai mai asiri, ba yanda iyayen miji ba sa fada. Kuma wasu iyayen miji ma in ba za ki je ki ce namiji ya miki laifi ba, to kin ma iyayen su asiri ne. Tabbas in dai ba za ki kai kara ba, to a haka kike. Gaskiya saboda haka su ma iyayen miji su gyara, su ma iyayen su gyara. Gaskiya sai an tattara an gyara, Allah ya kara mana jagora baki daya, amma duka abun ba dadi gaskiya.
To malama Ummu Salama, in na dawo kanki kin ji abin da malama Habiba ta faɗa akan cewa uwar miji tana da nata matsalar, matan da tana da nata matsalar, miji ma yana da nashi matsalar, amma wani lokaci zaki ga mata tana son mijinta son da take ma mijinta zai shafi mahaifiyar shi, kiga ita ma mahaifiyar tana son matan danta saboda son da take ma danta sai a samu zaman lafiya. Amma kuma fa akwai wanda aka baro a baya, wato ƴan uwan miji, wanda kuma zaki ga uwa lafiya lau, mata lafiya lau, miji lafiya lau, amma su kuma ba san wannan zaman lafiyan da ake samu, su kuma me za a ce musu?
Ji tsoron Allah da farko kenan, ji tsoron Allah su sani su ma wani gidan za su tafi, kin ga musamman a ce yana da kanye ɗan mata su ne da ga kayan, saboda ko uwa bata sa miki ido ba, to su ba su sa miki ido. Yau idan turman a tamfe su yayi kawo miki, sun zama kishiyoyinki ba, yaya mu baka sai mana ba, yaya na ga kaza a gida, yaya kaza, yaya kaza, to idan bai yi musu ba to gabaki ɗaya za a dawo kuma kanta ne tsangwama, sai a koma ana zuga uwar. ya kamar misali sun je gidan sun ga abu kaza suna gani za a zo a bada labari ko kuma a ce ai a tamfar da wanci ta daura a dubu kaza ce umma yau shugaban da yayi ya miki dinki umma yau shugaban da yayi sai miki abu kaza to mun je mun gani a dakin matan shi umma kina zauna anan ke kin ga katin cibin da yayi sai ma wance
sai
su ta hada gurmi sai ta hada gurmi shi mijitin yana zuwa ana dan amsa mishi gaisuwa sai ya koma ana dan dakilewa ita ko in ta zo ma ta aka yi gaisa yanda aka saba yi mata sai ba za a mata ba sai a tashi a bar gurin inda take sai ki ga wata ba za ta fitar da maganan ba sai dai a canza mata fuska gabaki daya ana anya antuwanci ba a san take mai yayewa ne ba saboda wallahi tallahi wasu in har ba zaki je ki ce wane yayi min abu kaza ba to kin mallake miji ne wallahi ni ga nauce ba jiyau ba an kusan ai ta kai kara ai ciki ta kai kara ki ta kai kara kuma yau ko da a ce abin nan ba wai mijin ne ya yi miki ba ina kina nema kina samu ko kina fita kina aiki ki siya abu ki danta a jikinki ko ki saka a cikin dakin ki ko ki siya muwa yaran da kika haifa to wallahi shi kanshi wani a wurin ɗan uwan miji da uwan mijin shi kanshi wani abun bala'i ne saboda za a ganin ai ya tattare gabaki daya ya koma kanku ku kaɗai yake yi dimtamuwa su baya yi musu gaskiya ina kira ga kannan miji ni kaina kanwan miji ce to ina kira ga mu ina ja mana kunni akan cewon mu ji tsoron Allah kada abin da wam yake wa matar shi ya tsore mana idanu mu roki Allah mu ma Allah ya bamu wanda zai yi mana ba wai mu tasa ita matar tashi a gaba ba irin wannan shi yake haifar da gaba a taso ƴaƴa kaga dan wannan da dan wannan uwa uba daya amma kamar su kashe junan su babu jituwa kwata kwata wani abin yana bakanta min rai a rayuwata da fatan Allah ya sa mu dace
to Allahumma amin mallam Jamilu kaji abinda wato malama Ummu Salma ta fada game da abin da ya shafi wato kannan miji wanda kuma hakan akwai mutane da dama da suke mata da dama da suke fuskantar wannan matsalar ita uwar mijin ba ta da damuwa matar ma ba ta da damuwa har wa yau shi ma mijin bai da damuwa amma kannan shi suke da damuwa to baka ganin cewa shi ma kuma yana taka wani rawa wajen ganin cewa kannan shi sun kawo rashin zaman lafiya a cikin gidan shi sakamakon cewa killa baya sauke hakki ta gefen mahaifiyarsu wanda kuma hakan ke tunzura su wasu kuma zaka ga koda yana saukewa ma kawai saboda kar a samu zaman lafiya suke irin waɗannan abubuwa
wato irin wannan yanayi da ake samu miji yana da nauyi da ke yara ta akan shi da ya kamata ya sauke na abin da ya shafi kannan shi ko ma har yayyan ma ba dole sai kanne kawai ba ko kuma dangin miji generally tunda irin wannan matsalar da ake samu ba dole sai immediate kannan shi ba hatta ƴan uwan shi suna iya taka rawa wajen haifar da rashin zaman lafiya tsakanin mahaifiyar shi da kuma matar shi so irin wannan mataki na farko ya kamata ka taka musu birki a matsayinka na miji ka zauna da kannanka ka nuna musu wannan mata ta ce kuma duk wani abu da ya shafi kyautatawa duk wani abu da ya shafi nuna soyayya da sauransu wajibi ne shari'a ta dora min in aiwatar haka kuma mahaifiyata akwai abubuwa su ma da shari'a ta dora min dole ne zan sauke idan kuka ga wani matsala ku zo ku same ni kan wanda ya je ya sami mahaifiyata ko wani ya kai mata wani gulma ko wani bayani da zai kawo tashin hankali tsakanina da mahaifiyata a zo a same ni idan ban dauki mataki bane kuna iya yin abin da kuke so so wannan mataki ne na farko da ya kamata shi miji ya dauka a game da abin da ya shafi kannan shi na biyu kuma ita mahaifiyar akwai abubuwan da bai kamata ka boye wa mahaifiyarka ba da ya danganci iyalinka akwai abubuwan kuma da zaka boye kamar abin da misalin da ta bada na TV da sauransu a siyasance su mata ana tafiya da su ne a siyasa mahaifiyarka a siyasance akwai irin abubuwan da zaka dauka na mataki wanda koda an kawo zugan ba zai yi aiki ba kin fahimta ai kana dan kyautata mata kana dan suna ta wasu abubuwa haka ai na sai ba ma wanci abin nan saboda kaza 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 ka dan kawo wani abu na cover up wani lokacin an yadda ma kai ƙarya ma domin samar da zaman lafiya ina fata mun fahimta kaje tun kafin ka san in har ka san akwai wani matsala da zai iya biyowa bayan da ɗan uwanka to kai kokari kai riga kafi wurin mahaifiyarka kaje ka same ta kai mata kyautatawa ka bata baki ka bata abin nan to ko abin yazo ba zai yi kaifi yadda ya kamata ba idan aka zo maka da magana ka bincika a matsayinki na uwa aka kawo miki magana ki kirawo danki in ma abin ya kama sai kin yi magana kila abin ya bata miki rai kira danki mana kila akwai bayanin da zai miki ya kubutar da kanshi kila yana da dalilin da yasa yayi wannan abin mace ta kan canza miji idan miji yana san mace sosai yana mata biyayya ko ba haka bane a wannan abu ya kamata a ce mama ita ma ayi mata kaza ko kuma mama shin kaji ka ga da mama shin sallan nan me kai wa mama kuwa kin fahimta ai ita ma kin ga ta jawo wa kanta zaman lafiya kuma I believe irin wannan abubuwan zai je ma ya ba mahaifiyar labari ya ce ai wance ga abin da tace wani abun ma ta kan saya ta ce ka kaiwa mama wani abun shi da kanshi ya kan saya ma ya ce wance tace in baki domin me domin samar da zaman lafiya
ma sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryan Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma zamu garzaya fagen waƙe waƙe amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dora
jin kadan na harzuka kauna da kike sani haka
dole in ka fama ka a cikin magana
kashi na ya gwada wata rana ke zan kai daka
godiya zanyi maka a gida na aure zanyi
to haka yake masu sauraro yanzu kuma zamu dawo fagen waƙe waƙe inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da mawaki wanda kuma yawancin mawakan nan dai an san su ne da waƙe waƙen soyayya ko na biki ko na suna ko na sarauta ko na siyasa to amma bakon namu na yau shi kam yayi fice ne wajen yin waƙe waƙen gargajiya amma aka ce waka a bakin mai shi yafi dadi to ya sunan bakon namu na yau
to assalamu alaikum sunana sabon oji kamar yadda kuka sani mai waka balarabe da balaraba mai kuma waka kwashkwash mai kuma waka mai zagi ga zagin kawo ni ma ina tare da ku to assalamu alaikum
to sannu da zuwa
aiwa sannu dai
to wane ne sabon oji
to shi dai sabon oji kamar yadda na faɗa miki sunana ya Haya Dauda Baldi asali amma sabon oji na samo shi ne daga Haruna Oji saboda ina yin concept din shi ne shine Allah kwaikwayo na so ina duk wanda zai kalli waka ta video na zai gani da gurmina tunda waka balaraba shi yace a Kano state a yi shi a hade da gandun sarki ni kuma nace a Kano state da aka yi ne a kwana hudu can yan kwalla balarabe na balaraba sannu balaraba sai wata ran so na samu sabon oji ne daga cikin Haruna Oji tunda shi tsoho ne ya rasu me kun a cewa sai ha oji kai sai aka ce to ya haya sabon oji wannan shine anan na samu sabon waje
to me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka
eh to wakar concert din shi ko kuma waka gabaki da
waka gabaɗaya
so ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidan mu ina kuma dan ji babana na jin waƙoƙin Haruna Ojin so amma da ni tashi na fara waka ba wai na fara direct irin na Haruna Ojin bane sai na fara waka so daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya a makaranta ya wado zai ce yana so ya likita yana so ya kaza amma ni da macen na ce ina so in zama waki kuma na zama alhamdulillah
to wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burinka
to gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fara yi abu na farko na jajirce na yi hakuri sannan kuma na maida hankali akan aikina sannan kuma bana ji bana gani ni a duk abin da na sa gaba domin duk abin da zaka ji ka gani kana da talgaro a cikin sa domin duk abin da zaka yi wani baya su so ni na tashi ne da gaske kuma na nemi addu'a iyayena da ƴan uwana tun ba a so har aka dawo ana so tunda mahaifina bai da rai linda yana da rai ma ba lalle a hana ni kai tsaye tunda yana da interest akan abin so wannan shine
to bayan nan a matsayinka na mawaki wani irin waƙoƙi kake rerawa
to ni ina ba irin waƙar da ba nayi tunda da wannan sallan nawa ina waƙar soyayya kamar baby ki mini kosh kosh ne ma ni ki kosh kosh zaka yi waƙar soyayya ne akwai faka faka akwai kuma ku faɗa wa mutane mai hakuri ita kuma mai hakuri zaki ga wa'azi ne akwai kuma labari ina ɗan mai duguri mutanen Maiduguri akwai wakan biki akwai wakan siyasa duk wakan da kawai in tazo mun zanyi zanyi
To amma me yasa kai kake saka gargajiya a cikin naka wakar?
Saboda ni ina da kishin yare na, baya da kishin yare na sannan na taso na ga kowa ga lan da ya dauka. Haruna waje shekara saurin 70 da yin wannan harka. Shekara saurin 20 da wani abu da mutuwa. Amma manta da yanayin abun, amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne. Kuma duk mawakan mu na Najeriya, Indiya Hausa kake, babu wani wanda ya dauko wannan abun wanda zai ƙara nuna wannan al'ada. To ni kuma na dauko al'adar da ni saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai. Ina son yare na sosai.
To ya kake gudanar da wannan harka naka na waƙe waƙe?
Gaskiya wahala nake sha, ina shan wahala. Inda sai an yi gurmi, an zo ai kiɗa, an zo ai abu kamar a sati na foto aka oje ta tabara. Allah sarki tan tabara. So ni da nazo zan yi waƙar, ni ban taɓa waƙa mai halata ba. Yanzu haka yau za an tun waƙar yau za a ƙara taɓa ta. Ina shan wahala gaskiya, akwai wahala dai wannan aikin gaskiya. Akwai wahala.
To daga wani shekara ka fara wannan waƙar?
Ita ta gurmi ko kuma waƙa gaba
ɗaya? Waƙa gaba ɗaya.
2008 na fara.
To daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai?
Wallahi bani da masaniya, akwai yawa. Bani da masaniya yadda zan ci gaɓi a irin waƙoƙin ne, suna da yawa gaskiya.
Ko akwai abin da yake sa ka kaji kawai haka kurin kana zaune ka yi waƙa, ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waƙa?
Eh, ina da nishaɗi, akwai lokutan nishaɗi na gaskiya. Musamman ma idan aka yi dariyar mugunta, na zo aka yi fira, aka yi wasa da dariya, da ni aka yi dariyar mugunta, so na kan ji zan yi waƙa. Haka in aka ɓata mare, na kan san waƙa. Musamman wani mun wani abu da aka ce mun wani ya zage ka, kuma ba zan mai magana ba. Ni ba na magana in ka zage ni. Amma tabbas in ka bari na samu gurmi, aka buga mun gurmi, to zan yi abin da nake so.
To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waƙa na gurmi.
To shikenan. Baby, ki mini kwashi kwashi, ni ma in miki kwashi kwashi. Baby, ki mini kwashi kwashi kwashi, ni ma in miki kwashi kwashi.
Baby, ki mini kwashi kwashi kwashi, ni ma in miki kwashi kwashi.
To haka yake masu sauraro, da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da baƙonmu a yau, wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood, inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To bayan wannan waka na kwash-kwash, wasu irin waƙoƙi kuma kai, ko kuma in ce wannan waka na kwash-kwash, tunda ka ce kai in aka yi hirama ko tagulma ka kan yi waka, me yasa kai wannan waka na kwash-kwash?
Yi wakar kwash-kwash na yi ta ne ina cikin nishadi, saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma, na samu farin ciki dai a ranar gaskiya, saboda ina cikin nishadi. Ita kuma kamar Balaraba na faɗa miki, wannan damu na akai da in juya ta, saboda asalin wakar Balaraba ta Haruna Uju ce. In ki ga dauko suke da zaki ko san shi iri ɗaya ne, amma labarin su ba iri ɗaya bane. So wannan shine
akane. To karira mana wannan wakar mana miji.
Balarabe na Balaraba, sannu Balaraba sai wata rana, sabon oji mai waka sai ki dangana sai na dawo.
Oji na Balaraba sai ki dangana sai na dawo. Ina nan nauna gidana, na radda yayi kirana, ya ce mana sabon oji ya kamata in kai ka kadona. Bikin ƴaƴan ungana na ce ka tsaya da
to a sauraro, wannan dai ba wakan Haruna Oji bane, amma kuma wakan sabon Oji ne. To sabon Oji, wani irin nasarori ka samu sakamakon wannan harka ta waka?
To alhamdulillah, duk nasarar da ake nema ni na same ta gaskiya, alhamdulillah. Ko yanzu na fada mutu da farko a cikin waka, kin san ana cewa na samu kaza. To in zan sai na samu kaza, na samu abubuwa rewa. Tunda ni na wakilci Najeriya, na wakilci kasar Hausa a 2023 last year, wanda ni gaban Turawa na je na yi performance da gurbi da komai, wanda a matasa sa'ani na mai age ina, ina tunanin ba a samu wani wanda ya ba. So na je kabarin manzon Allah, na je kasashe da yawa, ina da iyali na matana, ina da abubuwa, su da ake da sauran su sannan uwa uwa tarihin da na bari kin san wanda tarihi yanzu idan na ban masana'antar tunda aka kekire masana'antar nan ba a samu wanda ya zo da wannan salon ba to yanzu idan kuma har yau kuma idan na fada na mutu duk wanda zai zo a ce irin na sabon oje koda ni ma Haruna oje na gada yau in ka dauko guri ka zo aka ji karawa kaza a ce layin sabon oje to wannan ita ce babban nasara na budi kaina na zo na kafa tarihin da ko a so ko na mutu wannan tarihin ya ci gaba da bibiyata ba zai manta da ni ba duk wanda zai dauko guri nan da ya kara 30 a wannan masana'antar za a ce sabon oje ya yi irin shi so wannan ne shine guri
sauraro yanzu kuma muka dawo gefen kwalama muna tare da babban bakon mu inda a yau zamu tabo abin da ya shafi wato nau'ikan kalan kunu da ake da shi kamar yadda dai a war gida a gida ta sani ta san cewa akwai nau'ikan kunu kala-kala akwai kunun zaki akwai kunun aya akwai kunun gyada akwai kunun shinkafa akwai kunun tsamiya akwai ma har kunun acca da ma kunun garin samambita da dai sauran nau'ikan kunun da muka sani to amma kuma ba mu san wani kalan nau'in kunu wato bakuwar mu a yau sa ta yi mana ba amma kafin mu je nan bakuwar mu a yau ya sunanki
sunana malama Madina Ahmad Mukhtar Lawi
to malama Madina gashi dai kin ga yanda na jira miki nau'ikan kunun da muke da shi kamar wani irin nau'in kunu zaki mana a yau
ito zamu yi kunun shinkafa yau kunun shinkafa da gyada shi zamu yi yau insha Allah
to kaman yanzu idan mutum zai yi wannan nau'in kunun da me yake bukata
gaskiya muna bukatan farar shinkafa wanda aka fi amfani da shi wajen yin tuwon shinkafa muna bukatar gyada dan kadan haka kadan mishi suya kadan saboda dan baki kamshi mai kyau
sosai
yawara muna bukatan tamarind a Hausance dai ana kiran shi tsamiya
eh tsamiya
yawara muna bukatar tsamiya saboda kana so ka samu wannan savory taste din a baki
dan tsamu
yawara so I think abinda muke bukata kenan a yankunan
to bayan waɗannan abubuwan da kika zayyano dai me abu na farko da uwar gida ya kamata ta yi in ta samu waɗannan abubuwan da za ta gabatar da kunun nata
ita da farko za ta wanke shinkafanta in ta wanke shinkafa ta tabbatar ta cire duka wasu datti da kasan da yake cikin shinkafan sai ta dan jika shi in ta jika shi saboda ifta inji da kyau kuma ya markaɗe da kyau so idan ta wanke ta jika sai ta soya dan gyadan ta kadan hakan nan idan ta soya sai ta hada da gyadan nan da shinkafa sai ta kai a markada mata in kuma tana so ta ji dan kamshi kamshi da ta iya sa ginger yawara ta iya sa citta a ciki da dan kanumfari kadan kar ya wuce irin kwaya biyu zuwa uku dan gadi yakan sa shi baki so kar dan kar ya ma sa shi baki gummata mata sa ko kwara biyu hakan nan zai isa
haka
sai ta kai a markade mata in ta kai aka markade mata ta zo ta samu sifu wato abin tata kenan sai ta tashi ta tatsi in ta tatsi a lokacin
za ta sa ruwa a cikin wannan kullun
a ba za ta dole za ta sa ruwa a ciki amma kadan sai ta sa sai ta dan tace shi in ta tace shi sai ta sa a cikin tukunya ta dora akan wuta in ta dora akan wuta sai ta samu egg whisks abinda za ta danga juyawa
me kenan uke chokali da za ta
yi yawara da za ta iya juyawa da in ta bar shi zai iya
zuba yi kumfaya ta so zuba
so gudun wannan ba za ta yi nisa da inda zake
ba
sai ta juye shi a gurin ta dan bar shi a gurin ya dan fara nuna zai yi kauri da kanshi in ya dan fara kauri ya fara kaurin na shi da dan zuba tsamiyan nan kadan in ta ga dama tana so ta yi irin kalan na masu kudin nan sai ta sa mishi madara gwangwanin madara in ta sa mishi gwangwanin madara lokacin yayi kauri din nan sai ta ci gaba da in ta juya ta dan bar shi ya sulala kadan a wuta sai ta sauke ta juya
to ma sauraron mu duka dai anan muka kawo karshen shirin namu da fatan kun ilmantu sannan kuma da fatan kun ji dadin kasancewa da mu ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ne Ruqayyah Bashir ke cewa ku huta lafiya.